الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 14 ne ga watan 5 watan Jumadal Ula ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau sha yau nawa ne ga wata 5 ko yau 5 ga watan 10 ga watan 11 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fatar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ƙara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya idan ba manta ba sacin da ya gabata muna mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 149 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ولكل وجهة هو موليها فسبقوا الخيرات يوكم ذا مساكي مميتا وانا آي إن شاء الله واندكم وانا شين درس منا 30 لترى أتكم وانا سورة سورة البقرة كفاك أقوي تنبايا بدا ديو دكما ونسا أقوي بدا ديو تنبايا نفرقو يارمي يعني كارم بياني نيتهاني أقوي دا ساقوي دا غنيسا daga ma wajen Najeriya dangane da karatun da muka yi sacin da ya gabata wajen fawalli wajhaka shatarahu da muka yi magana inda za a kalla a wurin ainihin sallah lokacin da ake tsaye to abin da ya kamata in ce rannan shine a duk matsala da aka yi sabani wanda babu nasi karara akan ta to mutum yana da yanci ya zabi mazhaban da ya ga dama ya bi mu fahimci wannan abin da kyau ba lalle bane dan kai karatu a Saudi Arabia kace dole sai mun yi masaban Hanabila mu yan malikiya ne na fata an gano abin da kyau ko kuma kai karatu a Misra kace sai mun yi masaban Shafi'iyya misali tunda shine abin da yafi karfi a fatawa a kasar Misra duk da a hukumance masaban a Hanaf suke bi to dangane da wannan matsalar nan mun ta karfafa masaban malikiya saboda masabobin gaba ɗaya kusan kowa ijtihadi yayi amma duk masaban da muke da aya ko hadisi akai to ba maganan malikiya ko hanabila a lokacin aya da hadisi ake bi kun fahimci wannan abin da kyau to masaban jumhurin malamai shine da suka ce akalli inda ake sa goshi a ƙasa imamu malik ya ce akalli ainihin alqibla a ɗaya daga cikin manyan malaman mu professor muhammadu sani umari jiyar lemo wannan abin ba zai bugunda a dauke shi yana bata mana rikodin gaskiya da ya zo wannan matsalan ina tunawa shekarun baya sai ya ce mutum yana da daman ya dauki wanda ya fi nutsuwa da shi ina fata an gane bai raja wata mazhaba guda ɗaya ba kuma rana abin da ya samu ka karfafa abun za ka ga da dama daga cikin waɗansu malamai a ƙasashenmu na Afirka irin su Morocco irin su Libya irin su Tunisia in kana ganin sallan tarawihin su za ga haka liman yake kallo yana karatu to mun karfafa wannan dan karka dauka akan kuskure suke saboda shine abin da yake mazhaba na malikiya kuma nan ma akwai malaman mu da suke irin wannan suna riko ne da mazhaban malikiya saboda ijtihadi akai to kai a matsayin ka na mai sallah ka dauki wanda kafi nutsuwa da shi wanda ka nutsu da shi kai karka dauka wanda ya saba maka kuma yana kan kuskure kullu abin da yake muke dora mutane tarbiya akai kenan a lokacin da kake kan wata fahimta wanda ijtihadi aka yi wani ya saba maka ya dauki wata fahimta shi ma ijtihadi aka yi ko karkashin fahimtar wani nassi na hadisi to babu gaba akan wannan abu fatan duka Allah kowa ya karba kun fahimci wannan abin da kyau musamman mu a Najeriya muna da wannan matsala da mutum ya saba min a wata fahimta sai zama abokin adawa na a fara jifan juna da makamancin wannan ba fahimta bane ta magabata hatta zaka samu a cikin sahabbai da suka fi kowa falala sayyidina abubakar ga Umar da Usman da Aliyu suka yi sabani kan wata fahimta wannan yayi gabar wannan yayi yamma amma haka kuma bai sa wani abu ya shiga tsakanin su da juna ba kowa na kokarin neman daidai ne kun fahimce ni abin da kyau babu kuma wanda Allah mishi wahayi cewa shi din ne yake kan daidai kowa na kyautatawa Allah zato ne subhanahu wataala sai wannan kuma ya tambaya dangane da abin da ya shafi sanya zobe da kuma agogo cewa wani halu ne sunna ya kamata a saka to wannan matsalar akwai abin da za ka ganshi sunnan in social media musamman a Najeriya akwai abin da suke mai da shi sunna babu aya babu hadisi dangane da matsalan agogo malami sun yi kiyasin shi ne akan zobe tunda lokacin da annabi ke rayuwa babu agogo wannan agogo na hannu ina fata an gane daga baya aka same shi babu agogo a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu agogo a lokacin sahabbai babu agogo a lokacin tabi'ai to amma akwai zobe to sai malami suka ce tunda ana sa shi ne a hannu saboda ado to sai mu kiyasin shi akan zobe to sai suka ce zobe a wani hannu ya kamata a sa shi kuma a wace yatsa ya kamata a saka to dangane da abin da ya shafi zobe malami sun kasa mutane gida biyu akwai maza akwai mata haka ne ko ba haka ba dangane da matsalan mace Imam an-Nawawi Allah mishi rahama a cikin sharhin Muslim ya nakalto ijma'i cewa dangane da mace ya halatta ta sa zobe a kowane hannu kuma a kowane yatsa idan mace ta saka zobe a yatsu 10 ya halatta ina fata an gane suka ce ita mace wannan halal ne a wurinta kuma ta saka kowane irin zobe ko da na zinari ne duk ya halatta amma ga namiji ababe ne guda biyu abu na farko haramun ne namiji ya sanya zobe na zinari sabanin mace komai na zinari ma namiji baya sawa ko agogo ne ko zobe ne ko kome ne amma mace da awarworo da sarka da munduwa da zobe da dan kunne duka na zinari halal ne bayin Allah kenan Allah kara musu daraja amma kai dan uwana mallan gardi kai hakuri kai baka ci yawa saboda Allah halicce su ne da ado awa manyu na shawfil hilyati wa fil qisam ghayr mubin to kai baka cikin wannan aya su Allah halicce su ne su ado su kulliya yasa mace bata faskare ko baka ba wannan aikin namiji ne bata daukan bulo akai kokon giri da siminti mace bata tuka tirela duk wannan aikin maza ne ka je gona duk wannan aikin maza ne al'ada dai asali in ba larura ba wannan ba aikin mace bane ba ita ta ci ado ne ta kulliya yawa ta sa maka albarka to dangane da wannan kenan amma namiji ya saka zobe na zinari haramun ne ko agogo na zinari haramun ne to idan zai saka zobe din a wani hannu ya kamata ya saka shi da kiyasin agogo a kowane hannu ya halatta ko a hannun dama ko a hannun hagu kun fahimci wannan abin da kyau jamhurun malamai ina ce jamhuru shine mazhaban Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal gaba ɗaya ma suka ce a sa shi ne a hannun hagu kuma a ainihin wannan yatsan al-khinsar kun fahimci wannan abin da kyau shehu zaman ya dai lalle kuwa dalili kuma shine hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama daga ainihin Anas bin Malik Allah kara masa yadda yace kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa ashara ila al-khinsari min yadihi al-yusra hadisi ne kuma ingantacce yace zabban annabi ya kasance yana sa shine fi hadhihi sai nuna wannan dan yatsan karami yace kuma a hannun shi na hagu kun fahimci wannan abin da kyau to an samu wata ruwaya kuma da aka ce annabi ya sa a hannun dama amma wannan ita tafi yawa shi yasa jamhuru akan wannan suke to Sheikh bin Baz Allah mishi rahama da shi da Ibn al-Usaymin Allah musu rahama suka ce saka zobe a hannun dama ko a hannun hagu ko saka agogo a hannun dama ko a hannun hagu babu wanda yake wani falala ka dauka a dama ne falala suka ce baka da nasi kun fahimci wannan abin da kyau suna makalewa ne da kana nabi yujibu hutayammunu suka ce to shi mai hadisin kuma ya sa anu hagu kun gano abin da kyau abin da yasa nakan ga a social media sai a dauko hotunan wasu malamai sai a dauko daidai hannun su sun sa agogo a hannun dama sai a dauko wani malamin da ba a so shi yasa na shi hannu hagu me wani sako ake isarwa ta shi baya kan daidai kenan to Allah cika malamin mu a Sheikh Dr. Ahmad BUK tun da na san shi har na zo na gaban shekara sama da 10 muna karatun hadisi a iya sanin da min sha agogon shi hannu hagu kuma haddasana yake dare da rana kusan haddasana ma sunan shi kenan a Kano da an ce kala haddasana kawai shi kadai ne ina fata an gane tun da na san shi agogon shi hannu hagu to sai Ibn al-Usaymin yace sanya agogo a hannun dama ko a hannun hagu babu wanda yake sunna ne kowanne zabi ne duk wanda ka dauka yayi Ibn al-Usaymin bai san sunna bane ba Sheikh bin Baz bai san sunna ba to a takaice wato akwai abin da yake a Najeriya zafin kai ne da babu dalili abin da babu shi a littafi babu shi a maganar manyan malamai sai ga shi a social media idan malamin da kake sai ya sa a hannun dama wanda baka so ya sa a hannun hagu ba wanda yake yabi wani falala ko za ka kashe wancan din shi ma akan daidai shi kun gane wannan abin da kyau wato idan ba irin wannan ake gaya mana ba sai mu ta zama cikin fauda fauda shine hayaniya ai ta gaba da juna ai ta soke soke ai ta abubuwa wanda yake ainihin ba daidai bane ba to alayi halin a takaicikar mu cinye lokaci Allahumma min wannan shine kadan daga cikin abin da yake alaka da wannan matsalar insha Allah sai abu na karshe a kira ne zuwa ga wadansu ƴan uwa da suke cikin group din mu na social media wadanda suke amfani da musamman na WhatsApp sukan dauki lambobin mutane suna musu text na neman taimako kuma wanda yake kashi 99.9 ƙarya ne akwai wanda shi business din shi kenan idan yau ya zabi mutum 10 ko da 2000 aka tura mishi kaga na 20 kuma group ne aka wajen mutum 1000 kaga zai ji ma yana yi kenan kaga ya samu business din shi to kaga wannan akwai cutarwa kuma akwai ƙarya da sabon Allah ce to saboda haka a ji tsoron Allah a daina daukan lambar mutane ana buga musu waya dan neman taimako ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake neman taimako wurin mutane babu gaira babu dalili ran tashin kiyama zai zo fuskar shi babu nama fuskar shi gaba ɗaya ƙwaran gwal ne kawai saboda aikin shi ƙaryan neman taimako wurin mutane na'am to akwai wanda shi kuma ya ma ci gaba shi ba neman taimako yake ba wai zai ce na bashi aro bayan kwana biyu ko ku zai dawo da shi ya bude kamfanin karban loan kenan ta takaice duk irin waɗannan gaskiya ba daidai bane ba ka nemi ainihin aro wajen wanda ka sani mutum bai san ka ba bai taba ganin ka ba kai ka dauki lambar wayar shi a group ka aika miki da sako wannan gaskiya ba daidai bane ba saboda muna kiran su dan Allah su ji tsoron Allah subhanahu wataala to kuma akwai aswa min zalik wanda yafi kowanne muni waɗanda yake suka dauki lambar mata har da matan aure suna neman su wanda mun sha gashe mu zaman nan mun sha samu irin wannan complaint din akwai group din da muka bude na mata na tafsirin masallacin miyati na Ramadan tafsirin safi to da group suka mana yawa sai muka ainihin mai da shi ya zamo ya shiga cikin kowane group to akwai wanda suke daukan lambar mata suna buga musu akwai wata mace da ta kira ni suna tare da mijinta duk muka yi magana da su wani ne ya fitine ta mallam wani fitinan ne kuma ta ce masa ita matan aure ne ya ce mata shi dole ita yake so to wannan ba iskanci bane ba muka yi magana da mijinta muka cire shi a group din na kira shi na masa nasiha yayi ta bada hakuri na ƙarya a takaice dai dan Allah ire-iren waɗannan su ji tsoron Allah subhanahu wataala an bude waɗannan groups ne saboda karuwa na ilimi yawa cutar da wani wannan cutar da addinin Allah ne subhanahu wataala sai abu na ƙarshe akwai Malam Usman za ka social media Usman deputy sunan shi Malam Usman Ibrahim Kumu wanda ya samu karuwan ɗa namiji ina jin kaman ko shekaran jiya ne in ba na manta ba kuma ya sanar da ni yau cewar ya min takwara ya sa wa yaron suna na wanda kullum muna tare da shi a nan masallacin wurin karatu, in dai baka gan shi ba to yadda in baya gari, amma as long as yana Gombe kusan kullum da shi muke wannan karatu. Wannan kauna ce Allah ta'ala ya kaunace mu dan Allah gaba daya. Muna fatan kuma Allah ya kara wannan yaro albarka ainihin da sauran yaran mu gaba daya. Allah ya raya shi akan rayuwa ta addini, Allah ya sa ya wuce inda ake tsammanin ya kai. Za mu shekara karatu a laran makai tsaye. Wali kullum wajhatun huwa
muwalliha, fastabiqul khayrat, أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wali kullin, ai ga kowace al'umma, ga kowace al'umma da take bin kowane irin addini, shine ma'anar wali kullin. Wujihatun, tana da alqibla wacce take kalla dan tayi ibada. Huwa walliha, shi Allah shine shar'anta mata kallon wanda wurin tayi ibada. Allah shine wanda ya karkatar da ita zuwa ga wannan wurin dan tayi ibada, shine ma'anan wannan jumla. Wali kullin wujhatun huwa walliha, ga kowace al'umma tana da alqibla da take kalla dan tayi ibada. To Allah subhanahu wa ta'ala shi shar'anta mata ta kalli masallacin Ka'aba, ko ta kalli masallacin Qudus ta yi ibada. Dokoki ne da Allah ke sawa. Allah sai ya ce fasabiqul khairat, ku yi tsere wajen ayyuka na alkhairi, wato ku yi rige, ku yi takara, ku yi gasa wajen ayyuka na lada, wajen neman aljanna, wajen neman yardan Allah subhanahu wataala. Anan ne ake buƙatar musabaqa, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin,
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh,
wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardhu 'iddat lil muttaqin
بمثل هذا
فليعمل العاملون,
وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون.
A cikin waɗannan ayoyi Ubangiji subhanahu wataala ya ce mu yi tsere, mu yi rige wajen neman yardan Allah, wajen neman aljanna, wajen neman gafaran Allah subhanahu wataala. Yasa Allah sai ya ce limisli hadha faly'amal al'amilun, saboda irin waɗannan labaru na aljanna masu aiki su yi aiki. Wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, dangane da ainihin aljanna, to masu gasa su yi gasa, masu takara su yi takara. Duk mutumin da ya takara da kai wajen neman yardan Allah, wannan shine kyakkyawan takara. Kai gasa da mutum wajen ka fi shi imani, kai gasa da mutum wajen ka ainihin tsere masa wajen sanin Allah, tsere masa wajen sanin manzon Allah, tsere masa wajen sanin tauhidi, wannan shine gasa. Amma duk wata gasa ta duniya aikin banza ne, duk wata gasa da za a yi ta duniya ƙarshe tana kaiwa ne zuwa ga halaka. Babu gasa da takara da take amfanan mutum duniya da lahira in ba wajen neman yardan Allah ba. Duk wani abu da ka gani a duniyar nan, anan aka same shi, anan za a bar shi. Babu wanda ya bar duniya aka kai shi kabari da kuɗi, ko wane ne shi? Haka ne ko ba haka ba? Duk gidan da ka gina, in ka gina gida mai daki 100, daki da za ka kwana a ciki, idan ka sayi motoci masu tsada manya-manya guda 100, guda ɗaya za ka hau, ba za ka hau 100 lokaci ɗaya ba, a cikin motar ma wuri ɗaya za ka zauna. Haka ne ko ba haka ba? Ko ka tuka ko a tuka ka wuri ɗaya za ka zauna. Idan ka sayi agogo guda 100, guda ɗaya za ka saka. In ka sayi hula 10 masu tsada, dole guda ɗaya za ka sa. Da ka sa hula 10 ka fito, sai a fara istighfari. Haka ne ko ba haka ba? To shi in ka sayi takalmi masu 100, masu tsada guda 100, dole takalmi ɗaya za ka saka. Duk inda za ka gane wannan duniyar gaba ɗaya kawai ƙarya ce. Kuma duk wani abin da aka dafa maka mai daɗi, kana ji kana gani, za ka bar shi. Idan cikinka ya cika shikenan. In aka ma abinci kana 100, ba za ka iya ci ba. Ka dubi irin sarakunan Laraba, sai a jera teburin abinci kamar daga nan har zuwa kusan bakin titi. Abinci yafi kala 100, dala kala nawa za a ci? Kun fahimci wannan abin da kyau? To ba abin da ke cikin wannan sai al-ghurur. Yasa Allah ya ce fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur.
Allah ya ce kada rayuwar duniya ta rode ku, kar kuma shedan ku bari ya rode ku. To saboda haka fasabul khairat, ai takara wajen neman yardan Allah. Allah sai ya ce aina ma takunu, duk inda kuka kasance idan kun koma ga Allah. Shin ka mutu ne akan gado an je an binne ka? Ka mutu ne a ainihin gobara ka kone ka zama toka? Ka mutu ne a cikin teku ba a ga gawanka ba? A ka mutu ne a jeji dabbobi sun cinye ka kuraye? Duk inda ka mutu, aina ma takunu, ya'ti bikum Allahu jami'an, a ranar gobe kiyama gaba ɗayan ku kaf, Allah zai zo da ku a lokaci daya. Babu wanda zai tsere wa Allah, babu wanda zai boye wa Allah. Ke yasa annabi ya bada labari cikin hadisi ingantacce daga cikin mutanen Banu Isra'il, mutumin da ya rayu akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala, da shekaru ya cin masa, ya tabbatar da ya kusa mutuwa, sai ya kira ƴaƴan shi ya ce idan na mutu ku ainihin kona ni, idan kun kona sai na zama toka ko gawayi, ku rumurmushe ku ɗauka ku je ku watsa cikin teku, shikenan Allah ba zai kama ni ba. Dan in ba haka ba, in na shiga hannu na shiga uku a iya tunanin shi kenan. Annabi ya ce ƴaƴansa kuma suka zartar da umarnin da mahaifinsu ya musu, tunda su ma ba su san tauhidi ba, da babansu ya bar duniya suka ainihin kona shi, konawa na sosai sai da ya zama gawayi. Suka rumurmusa aka je aka watsa cikin teku, da watsa wannan burbudin ko ainihin tokan a cikin teku, da tada shi gaba ɗaya cikin sakan ɗaya ne. Allah ce koma mutun da kofai kunu, da Allah ya tara shi ya ce mala'iku su tambaye shi lima fa'alta hadha, dan me ka aikata wannan? Yace khaufan laka ya rab, sahaban tsoron kai ubangiji, sahaban tsoron kai sa ne wannan abu. Allah ce saboda sabon tsoro na da kake ji ni kuma na gafarta maka. Subhanahu wa ta'ala, wannan shine ar-rahmanu din, wa rahmatu wasi'at kullu shay'in, rahama Allah ta yarwaci komai kuma ta mamaye komai. Amma fa wancan yayi ne akan kuskure, kar ka je kai kace ni na fada. Yawwa, shi yayi ne akan kuskure, amma idan yau kai ba akan kuskure bane ba. Allah subhanahu wa ta'ala yace aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a, duk inda ku kasance Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku kaf, ya muku hisabi. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, domin lalle Allah kan mai iko ne akan kowa da komai, shike iko ya tara ku a lokacin da ya ga dama, a kuma inda ya ga dama subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce ni
wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa allahu bi ghafirin amma ta'malun.
Allah ya ce wa min haythu kharajta, duk inda ka fita, a duk inda ka fuskanta, ko duk inda ka yi, ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam, tunda kai sai a lokacin da shi Allah ke magana, yace fawalli wajhaka, ka juyar da fuskanka idan zaka yi sallah, shaqaral masjidil haram, inda masallacin mai alfarma, masallacin Ka'aba yake. Wato ash-shaqar mun faɗa rannan ya zama ko wurin da abu yake ko kuma santan da abu yake, mun yi bayani ba sai mun maimaita ba. A takaice dai Allah ya umarci manzon Allah cewar duk inda yake alaihi salatu wassalam, idan har zai yi sallah yace fawalli wajhaka, ka juyar da fuskanka, shaqaral masjidil haram, inda masallacin Ka'aba yake, wa innahu lal haqqu min rabbika, wa innahu lalle shi wannan wahayin ko kuma lalle shi wannan juyar wanda aka maka daga masallacin Quds zuwa masallacin Ka'aba, lal haqqu min rabbika, tabbas gaskiya ne daga wurin ubangijinka. Umallahu bi ghafilin amma ta'malun, da dai ubangijinka bai zamo gafalalle ba dangane da abin da kuke aikatawa mai kyau ko akasin haka. Allah yana sanar da shi kuma zai muku hisabi ranar gobe kiyama. Sai aya ta gaba,
wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatrul masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa min haythu kharajta, duk ta inda ka fita, fa walli wajhaka, ka juyar da fuskanka, shaqaral masjidil haram, inda masallaci mai alfarma yake, wa haythu ma kuntum, haka nan kuma duk inda ku kasance, fa wallu wujuhakum shatarahu, ku juyar da fuskokinku a inda dai masallacin Ka'aba yake, ku kalla dan ku yi sallah. Allah sai yace li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja, dan kada ya kasance mutane su samu ta hujja akan ku, illal ladzina zalamu minhum, sai fa kadai wadanda suka yi zalunci daga cikin su. Allah ce fa la takhshawhum, kar ku ji tsoron su, wakhshawni, ku ji tsoro na ni kadai, wali utimma ni'mati alaikum, Allah yace wali utimma ni'mati alaikum, na ainihin yi wannan abun ne dan in cika ni'imata akan ku, wala'allakum tahtadun, dan ku ainihin samu shari'a ku zama shiryayyu. Malamai sun tattauna dangane da waɗannan ayoyi da Allah ya tamemeta fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ya sake fada kuma fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ya sake ce fa wallu wujuhakum shatrahu. Malamai suka ce to wannan maimaicin da aka yi ta yi ainihin an yi ne saboda karfafa zance ko an yi ne saboda wani dalili? Waɗansu malamai suka ce kawai tunda wannan juya manzon Allah daga Ka'aba a kallon Baitul Maqdis zuwa Ka'aba shine farkon hukunci da aka soke aka kawo sabo a musulunci, akwai bukata a ta maimaita ba, a ta karfafa maganan, saboda me? Ya kasance akwai ta akidiya ce. Wasu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi shine al asl fil kalam at ta'sis, asali a magana shine a kawo sabon zance, ba a ta maimaita magana dan karfafawa ba. Suka ce magana ta farko tana magana ne da wanda ke cikin masallacin harami, yana kallon Ka'aba ido da ido. Magana ta biyu ga mutumin da ke cikin garin Makka, ya san ta inda masallacin yake. Magana ta uku ga mutumin da yake ko ina a duniya, shi ma hukuncin shi daban. Sai suka ce to maganan farko ga wanda ke cikin Ka'aba, wajibi ne kalle Ka'aba yayin sallah, in ya kalli wurin da ba Ka'aba ba shi da sallah, yasa sahun ma haka ake yin shi round, dan kowa wajibi ya kalli Ka'aba, dan ana kallon ɗakin gashi na. Ina fata an gane, bai halatta ga Ka'aba anan ka kalli nin kai sallah, dole ka kalli inda Ka'aba take. Na biyu, wanda ke cikin garin Makka ba zai iya gane hakikanin inda Ka'aba take ba, amma yana iya gane ta inda angon da masallacin yake, to shi ya kalli ta inda masallacin yake. Na uku, wanda kuma yake wani nesan duniya, sun kaskashi biyu, akwai waɗanda suna kusa da Makka, suna iya gane ga ta inda Makka take, hukuncinsu shine su kalli inda garin Makka yake, ko da ba su kalli ɗakin Ka'aba ba, su kalli garin Makka din. Na hudu shine wanda yake yana nesa da Makka, yana wani sashi a duniya, shi ya kalli jiha. Idan aka ce jiha ba sai ya kalli inda Makka take ba. Idan aka ce misali Makka ita ce misali gidan gwamna, bari mu ba da misali da gidan gwamnati, to kaga idan muna nan a wannan misalin ba zai ba. Ina so na ba da misali da kaman abin da ke santana, a ce wannan kofar, a ce ita ce ɗakin Ka'aba, ko fahimta ko? To sai suka ce idan aka ce wannan kofar ita ce ɗakin Ka'aba, idan muka yi sahu a sallah, sahun yi daga nan zuwa nan, aka wanda ba ɗakin yake kallo ba, haka ne ko ba haka ba?
akwai wanda shi haka yake kalla tanan kofar take amma ba ita yake kalla kai tsaye ba suka ce to ga duk wanda yake nesan duniya shine kalli jiha ba kalli asalin dakin ba bangane ko kun gane maganar ba in an ce kawai makka tana gabar to duk inda ka kalla gabar sallan ka tayi ba sai ka kallo ta inda asalin garin makka ma yake ba wannan shine hukunci ga wanda yake yamma ga wanda yake gabar shi a wurin shi makka tana yamma duk inda ya kalla a yamma ya salla sallan shi tayi ga mutanen da suke arewa da makka kamar mutanen madina in suna salla kudu suke kalla to duk inda ka kalla kai salla a kudu sallan ka tayi ga wanda yake kudu da Ka'aba duk inda ya kalla a arewa shi kuma sallan shi tayi ke sa annabi ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin gabar da yamma gaba ɗayan shi al-qibla ne saboda shi annabi yana salla yana kallon kudu ne tun shi a madina ne ina fata an gane to sai ya ce duk inda ka kalla a kudu kai salla sallan ka tayi to haka anan sai ka ce tsakanin kudu da arewa al-qibla ne gaba duk inda ka kalla kai salla sallan ka tayi saboda yanzu an samu GPS apps na waya idan ka aje sai ya ce ma ga inda Ka'aba take har ma ya ja maka layi sai a yi ta rigima a masallatai masallacin nan baya kallon Ka'aba saboda an sa GPS an ga Ka'aban ta nan take masallacin kuma ya kalli nan an sha kiran rigima a masallatai akan wannan abu wani masallaci ma za a rusa saboda an sa GPS an ga bai kalli Ka'aba ba nace wannan wahala ne ba wanda ya dora muku wannan wanda yake wajibi ya kalli Ka'aba shine wanda yake cikin dakin Ka'aba yana cikin masallacin harami duk wanda baya harami Allah ya dauke mishi wannan abu la yakallifullahu nafsan illa wus'aha addinin musulunci addini ne mai sauki wa ma ja'al alaikum fi dini min harajin to ka zo ka kuntata wa mutane sai an kalli Ka'aba babu inda ka samu shi bid'a ce ma in ji malamai akwai wadanda suna sallah sai ga sun karkace kamar masallacin nan ga yanda yake shi sai kalli haka wance masa makka ta nan take dewa din ka je wasu jawohi ba na so na kira suna haka za ka ake wannan abu sai ka muta shigo masallaci ya kalli haka saboda shi tabbas makka ta nan take ta wurin libya to shi ba zai kalli nan santan da muka kalla ba dan shi a wurin shi bai kalli makka ba to wannan bid'a ne a musulunci an fahimci wannan abin da kyau to shine Allah yake cewa li Allah yakuna linnasi alaikum hujja Allah ya juyar da ku ne ku kalli Ka'aba ya kai wani annabi mai girma da duk waɗanda suka imani da kai saboda kar mutane su samu hujja akan ku illa allazina zalamu minhum sai fa waɗanda suke zalunci daga cikin mutane to anan malami suka ce wannan illa din al istisna'ul munqati ne ko al istisna'ul muttasil wannan wata matsala ce ta malaman larabci suka ce annas na farko ana nufin yahudawa ai Allah ya juyar da kai ne ka kalli Ka'aba saboda kar su samu hujja akan ka cewa ba akan gaskiya kake ba dan sun karanta cikin at-taura daga cikin siffofin manzon Allah shine in zai ibada zai na kallon al-qiblan annabi Ibrahim to da yazo yana kallon baitul maqdis ke suke murna ba akan daidai yake ba dan a at-taura an ce Ka'aba zai kalla ina fata an gane to dan kar su samu hujja akan shi sai Allah ya juyar da shi kuma yana kallon dakin Ka'aba shine da Allah ya kula da nasu alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum sai fa wadanda suke zalunci daga cikin su wasu malamai suka ce su ne Yahudawa ake nufi duk da sun san haka abun yake amma sun an yi wasu surutai wasu malamai suka ce ana nufin mutanen Makka allazina zalamu su ne mutanen Makka su kuma za su dinga cewa ai tunda har ya bar kallon al-qiblan annabawa da mafiyon annabawa in za su yi ibada masallacin Quddus suke kalla to suka ce tunda ya bar al-qiblan annabawa ya dawo yana kallon dakin Ka'aba ya fara sha'awan addinin iyaye da kakanni ne ba da ya bar Makka ba ya hijira ya koma Madina yana kallon Quddus gashi ya fara dawowa a hankali ma zai lallabo ya dawo asali ina fata an gane duk waɗannan kasancewa idan kana addini dole sai an samu wanda za su maka isgilanci wanda za su soke ka wanda za su maka bakar magana to wannan karka damu an ga ma mafificin halitta Allah ce fala takhshawhum kar ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsorona Allah shi kadai ne abun tsoro ba Donald Trump ba an gane ko wani ya kira ni waya kasa bacci wallahi jiya wai Trump zai kawo hari dan Allah akwai hauka sama da wannan waya kasa bacci Trump zai kawo Najeriya hari. Nace wa ga ya maka, wa gashi na du'a social media. Nace to ka daina hawa social media. Dan hawan jini sai ka maka. To Allah ce fala takhshawhum, kar ku ji tsoron su, wa khshawni ku ji tsorona. Allah sai ya ce wali utimma ni'mati alaikum, nayi haka ne dan na cika ni'mata akan ku, ya ku wannan al'umma ta annabi mai girma, wala'allakum tahtadun, dan ku zama masu shari'a. Duk wanda Allah halicce shi musulmi kuma daga cikin mabiyan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wajibi ne ka gode wa Allah. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramul umami, cewa lokacin da Allah ya sanya annabi ya zama yafi kowa daraja cikin annabawa, haka nan mu ma muka fi kowa daraja cikin mabiya. Akwai falala sama da wannan? Ke sa Allah ce wali utimma ni'mati alaikum, dan na cika ni'mata akan ku, wala allakum tahtadun. Sai Allah ya ce ni
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun.
Allah ce kama arsalna fikum rasulan, ai wannan yana alaka da abin da ya gabata, wali utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum rasulan, dan na cika ni'mata akan ku kamar yadda na daga cikin wannan ni'imar da na muku na aiko da manzo a cikin ku. Sannan shi wannan manzon minkum ya zo fikum a cikin ku, kuma minkum daga cikin ku ku mutane, ba turo mana malaika ba, ba turo mana aljani ba, ko ya zama minkum daga cikin ku ya ku larabawa, duk yana daukan kowane ma'ana. Wannan ni'ima ce da Allah ya turo mana manzo mutum irin mu, ya tulu alaikum ayatina, ya zo ne kuma yana karanta muku ayoyin mu, wa yuzakkikum, yana kuma tsarkake ku daga ainihin shirka zuwa tauhidi, daga kafirci zuwa musulunci, daga munafunci zuwa gaskiya da imani, kuma ya tsarkake ku daga ainihin dukkanin wasu dabi'u marasa kyau. Yana cikin yuzakkikum, dan munanan dabi'u da larabawa ke kai kafin zuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam na jahiliya, amma cikin kankanin lokaci sai da annabi ya canza rayuwarsu gaba daya, ya zanto sun fi kowa imani, sun fi kowa jarumta, sun fi kowa gaskiya da riƙon amana. Yace wa yuallimukumul kitaba, sannan kuma yazo yana karantar da ku alqur'ani, wal hikima, yana karantar da ku hadisi. Wannan mun karanta a baya, wannan baya buƙatar ƙarin bayani, cewa din da aka wa alkitab aka ka alhikimatu a jere da juna, alkitabun qur'ani ake nufi, alhikimatu kuma ana nufin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine ra'ayin dukkanin magabata na ƙwarai, shine ra'ayin dukkanin malami masu tsoron Allah. Shi yasa na faɗa a satin da ya gabata a karatun hadisi na Abu Dawuda, muke kira zuwa ga waɗansu daga ciki waɗanda suke ruduwa da ainihin malamansu suka, saboda suna jin haushin ahlus sunna, musamman daga cikin malaman dariƙa, suna ainihin goyon bayan shi, wanda kuma shi wannan masu suka abinda ba sani ba, su sun ce su masoya annabi ne, suna masu ƙaunar manzo, haka ne ko? To shi kuma yazo yana ƙarata maganganun manzo din. To ne na haɗe kai za ku yi da shi. Sannan na ce musu abinda suka manta shine, idan ka ɗan ɗariƙan ƙadiriyya ne, Sheikh Abdulkadir Jilani har ya bar duniya bai taɓa ƙarata hadisi ba, haka ne ko ba haka ba? Sheikh Ahmad Tijjani da ya rayu nan kurkusa a Morocco shekara 200 da wani abu da ya wuce, har ya bar duniya bai fita ma a mazhaban malikiyya ba, a fiqhu ma malikiyya yake. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sannan bai taba karanta hadisi ba, ya yadda da Bukhari da Muslim. Sheikh Ibrahim Inyas da ya rusa a cikin 70s har ya koma ga Allah bai taba cewa hadisi ƙarya bane, a cikin waƙoƙin shi ma ya yabi hadisi, kuma saban malikiyya yake. To yau idan ka zo ka ce ka yadda da wanda ya ce hadisi ƙarya ne, to ka rushe wannan shehunan naka ne. Allah sa kun gane ma'ana abu. Shehunan naka waliyan da kake bi din sun ce hadisan nan gaskiya ne, yanzu wani ya zo ya ce ƙarya ne, kuma ka ce wannan mu haɗa kai da shi. To yanzu dan izala kake jin haushi ko kuma shehu ka kake karaitawa Allah sa kun gane yaran to saboda haka in ma dai ko masussuka yafi tijani ilimi yafi in yasi ilimi ya gano hadisi kare ne su basu gano ba shan manna sur kabar Allah ya mishi rahama har ya koma ga Allah yana karantar da Sahih al-Bukhari a gidan shi to Sheikh Man Nasir Kabare bai taba cewa Bukhari ƙarya bane ba shi yasa ma yake karantar da littafin to saka samu ne ya ci hadisan ƙarya ne imma Man Nasir ilimin shi bai kai ya gano ba ko kuma shi ma akan halaka yake duk wannan kalubale ne ga su waɗanda suke goyon bayan wannan dan ta'adda mai karanta hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ya raba mu da son zuciya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna Allah yana sanar da ku abin da da can ba ku sani ba Allah ya aika manzon Allah alaihi salatu wassalam ya karantar da mu sallah da azumi da zakka da haji da duk ba mu san wannan ba wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna ya ba mu labarin wuta ya ba mu labarin aljanna ya ba mu labarin ghaibiyat ya ba mu labarin azaban kabari da labarin annabawa duka wannan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna Allah sai ya ce faskuruni saboda wannan ni'iman da Allah ya mana na aika mana da manzon Allah ya zabe mu kuma annabin ya karantar da mu ilimi to faskuruni ku ambace ni shi yasa aka haushi da fa'ul dan wannan ni'iman da na muku faskuruni Allah ce ku ambace ni azkurukum ni masira ambace ku washkuruli ku gode mini wala takfuruna kar ku kafirce mini to kalman faskuruni azkurukum yana daga cikin ayoyin da suke nuna falalan zikiri kuma duk ibada da Allah shar'anta kab babu ibadan da Allah ce ku yi shi da yawa in ba zikiri ba sallah za a ce raka'a kaza azumi kwana 30 ko 30 ba daya kaz komai yana da iyaka haka ne ko ba haka ba sallan nafila kai raka'a kaza duk abubuwan zakka adadi kaza ne duk wata ibada aikin haji ga iya abin da za a yi ba a karawa dawafi guda bakwai ne ba a karawa safa da marwa haka sayuwan arfa wuni ɗaya ne komai an yi bayani yana da adadi amma zikiri fa sai aka kawo shi guda biyu akwai mutlak akwai muqayyad waɗanda yake muqayyad din ba su da yawa ɗan kadan ne aka ce kai zikiri kwaya kaza amma kaman istighfari idan kai istighfari 1000 a zama ɗaya ya halatta hailala kai 1000 salati annabi babu iyaka to kaga Allah shi yasa ya faɗa cikin Qur'ani mai girma yayi bi mutanen kirki bi ta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar
inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
yayi to kaga anan Allah babu ibadan da yace ayi ta a zaune ayi ta a kwance ayi ta ana tafiya ayi ta a kishi ko a wani irin yanayi sai zikiri alladhina yadhkuruna allaha qiyaman suna zikiri suna tsaye wa qu'udan suna zaune wa ala junubihim suna kan katifa ko tabarma ina fata an gane zikiri a kowane lokaci kana tuka mota ne kana keke na fem ne kana kan keke kana taka sayyada a slippers duka ya halatta kai zikiri musamman idan babu mashin duka ya halatta kai zikiri ai a nan ne ma ya kamata kai zikiri an hana ka hawa mashin kana taka sayyada in ba zikiri ba me za ka yi ko ba haka ba sai kai bi babu ai to kaga zikiri a kowane lokaci da safe da rana hatta sallah akwai lokacin da aka hana sallah annabi ya ce in rana tana fitowa kar kai sallar nafila idan tana gangara tana faduwa kar kai sallar nafila amma zikiri fa kowane lokaci kai idan rana tana tsakiyar sama aka ce kar kai liman na hudu ban juma'a kar kai sai in akwai dalili ka shigo cikin masallaci kuma a lokacin ka zo ka to kaga zikiri shi bashi da adadi bashi da lokaci bashi da kowane irin yanayi sannan sai ya ce ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa suratul ahzab
ya ayyuhal ladina amanu dhikran
kathira kaga ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku ta zikiri zikiran kuma kasiran ambaton ma mai yawa sannan da ya fadi mutanen kirki a cikin suratu ainihin Al-Ahzab ya lissafa siffofin mutane guda 10 daga innal muslimina a ƙarshe sai ya ce wa zakirina Allah kaseeran
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
to duk wadannan ayoyi suna magana ai zikiri ai zikiri ai zikiri ko babu abin da ke kawo kwanciyar hankali in ba zikiri ba dan adam Allah halicce shi ne da bangarori guda biyu bangaren gangan jiki da bangaren ruhi bangaren gangan jiki abin da ke bukata ababe ne guda biyu zuwa uku abu na farko ka kula da shi ta hanyar me zaka ci kar ka ci abin da zai cutar da kai ka kula da abincin da zaka ci ka ci abincin da zai gina ma jiki ko zai kara maka lafiya sannan gangan jiki yana bukatan ainihin a dinga motsa shi exercise sannan kuma baya bukatan a wahalar da shi da yawa yana bukatan tsaka-tsakiya sannan gangan jiki na bukatan tsafta haka ne ko ba haka ba duk waɗannan suna alaka ne da gangan jiki da Allah ya halitta amma bangaren da ya shafi ruhi sannan gangan jiki na bukatan hutu shine bacci to shi bangaren ruhi babu abinda zaka mishi in ba zikiri ba shi zuciya bata bukatan komai sai ambaton Allah ba zaka bata abinci ba ba zaka bata ruwa ba ba zaka motsa ta ba ba abinda zaka mata sai ambaton Allah shi yasa duk wanda ya rike ambaton Allah zai samu kwanciyar hankali ba abinda zaka ci ka samu ainihin dadi a cikin ranka ba abinda zaka sha ka ji kwanciyar hankali amma ambaton Allah Allah ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi
alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu qulubuhum
Allah da ya halicci zuciya shi ya santa sai ya ce waɗanda suka yi imani suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah yace ala ku saurara bi zikirillahi da zikirin Allah ne fa tatma'innul qulub zukata ke samun nutsuwa duk halin da kake ciki wallahi da zaka dawwama da zikiri sai ka samu nutsuwa yana maganin ciwon zuciya ina fata an gane ba abin da ke gagarar likita irin zuciya to wanda ya halacci zuciyar sai ya ce ma ga maganin ta shine ambaton Allah ba abin da ke sa kwanciyar hankali kaga duk an rude kai lafiyar ka kalau wallahi sai zikiri shi yasa wani da yazo ya cewa annabi alaihi salatu wassalam cewa abubuwa sun masa yawa yace inna shara'il islam kad kathura alayya dokoki na musulunci ya masa yawa bi ma'ana ayi kaza ayi kaza ayi kaza ya rasa ya zai sabon musulunta ne wato bai da karfin imani da zai tahammulin komai yana neman mafita abu dai annabi ya gaya mishi la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka kuskura ka bada wata kofa ya zama harshenka ya zama danyen shatab da ambaton Allah kawai koyaushe kawai zikiri kake to ɗan uwa masu girma idan aka ce zikiri da falalan zikiri menene zikiri shine abin tambaya zikiri ya kasu kashi biyu zikiri na farko shine kiyaye dokokin Allah yin abinda Allah ya ce da barin abinda Allah ya ce a bari Ibn Kasir ya kawo ƙarƙashin wannan ayan daga Sa'id ibn Jubair Allah ya ƙara masa rahama daga cikin manyan daliban Abdullahi dan Abbas yace fazkuruni azkurukum yace uzkuruni bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar yi min da'a azkurukum bi maghfirati wa bi rahmati ne kuma zan ambace ku ta hanyar yi muku gafara da muku rahama to idan ka ci na Allah yace ayi abu kaza ka aikata zikiri ne waqimi salata li dhikri idan ka tina Allah ya hana abu kabari shi ma zikiri ne zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim sun tina Allah sai suka yi istighfar suka daina aikin sabo to waɗannan ababe guda biyu matukar baka yi su ba to ka samu matsala in kana zikiri kai ta zikiri har ka zama zakiru in dai baka bi sunnan annabi ka rike tauhidi ba to zikirin ka yana da matsala to idan ka kiyaye ababan nan guda biyu daga nan kuma sai zikiri na harshe karatun qur'ani zikiri ne hailala zikiri ne istighfari tasbihi hauqala salatin annabi duk waɗannan ababan zikiri ne ka dinga yawaita su wannan shine abin da Allah ke bukata zaka yi babu adadi zaka yi mai adadi ya halatta ka lizinta wa kanka kullun sanya abu kaza kafa kaza ya halatta ba bid'a bane ba inda matsala take shine ka tara mutane ka ce dole kullun ku yi kaza to nan ba wanda ya saka amma yanzu ka ce na dauka kullun sai na sigifari 500 kai ka daura kanka ko 1000 halal ne amma sai ka ce to jama'a na daura muku na lizinta muku kullun ku yi sigifari 1000 to nan ka zo da bid'a dan ba wanda ya ce ka daura mutane akai amma halarta kai ka dora kanka akai kun gane babbancin abu ka ce kullun zan yi sigifari 100 zan yi halala 100 zan yi tasbihi 100 wannan ya halarta an samu magabata suna wannan abu akwai wanda kullun sai ya yi salati annabi kafa 1000 kuma daga cikin magabata ranjin ma kuma sai ya yi 10,000 dare da rana to wannan ya halarta shi ya dora wa kanshi amma bai dora mutane ba to ƴan uwa musamman a wannan zamani na fitina muna buƙatar yawaita zikiri musamman azkar na safe da yamma kada ka kuskura gari ya waye kai sallan asuba baka karanta qul huwallahu sau uku ba falaki sau uku nasi ma sau uku ayatul kursi sau daya sannan kada ka kuskura baka istighfari ba wani adadi mai yawa musamman sayyidul istighfar musamman ka karanta bismillahil ladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim Uthman ibn Affan yace annabi yace duk wanda ya wannan sau uku babu wani maye ko matsafi da zai cutar da shi a rana kai da safe kai da yamma so harbo mala'iku su mayar ina fata an gane ba yanda suka iya da kai aje a kukkulla a kukkulla Allah ya warware aje a tona rami a bunne mala'iku su tona aje a sa a cikin wata bishiya mala'iku su zaro su bata shi saboda me kace bismillah da sunan Allah allazi la yadurru ma'asmihi shay'un wanda da sunan shi ba abinda zai cutar da kai fil ardi wala fis sama a sama ne ko a ƙasa wa huwa as-sami'u Allah shine mai ji a lokacin da suke mitin ya sun karya ka Allah shine as-sami'u al-alimu ya san kuma inda ake mitin din suna kullawa Allah na wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wa yamkuruna suna ta kulla makirci wa yamkurullahu Allah na warware wannan makirci wallahu khairul makirin yan uwa mu riƙe azkar mu riƙe zikiri abinda nake ainihin gaya mana shine babu inda aka ce ka zo kana zikiri kana tsalle kana rangaji ina fata an gane zikiri bai mai da mutum mahaukaci a cewa ga mahaukacin manzon Allah ga nigan manzon Allah ga Ronaldo manzon Allah duka yanzu ga tufak din manzan Allah wallahi wasa da annabi ne wannan abu waɗannan kafurai ne mai hada su da annabi kun fahimci wannan a ce har daga rafas din manzan Allah duk wannan raina manzan Allah ne kuma su suke cewa an taba janabin annabi ba mai taba janabin annabi kamar wanda zai ce wai ga Ronaldo manzan Allah na ga wani ma washi Messi manzan Allah wannan ba raina annabi bane ba mai hada annabi da Messi ba ruwan annabi da kafurci kun fahimci wannan abin da ke to mu dinga kama harshen mu daga waɗannan maganganun mu girmama manzon Allah mu kuma girmama addinin da zai da shi shine zaman lafiyar mu ina ga saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu wani sati insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma amin